الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau muna 27 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 23 ga watan 9 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata yin sallah da gilashi shine dulati wannan ba matsala bane ba laifi bane matukar ba zai hana mutun tabbatar da goshinsa da hancinsa akan ƙasa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya faɗa cewa an umarce ni mai sujada akan gabbai guda 7 an gane ku dugadigai da guyoyi da hannuwa da yayi ishara zuwa goshi sai ya hada da hanci to shi ko wani lokaci duleti yakan hana hancin mutum ya taba ƙasa wani lokaci amma in har baya hana hancin mutum da goshinsa su tabbata akan ƙasa ba laifi bane mutum yayi sallah da duleti shi ko yin sallah da zanzaro wannan gaskiya bai dace ba saboda kasancewar babu wata sifa wadda take ta kamala kamar yadda ya dace domin tsayuwa ce za ka yi gaban mahaliccin kowa da komai wanda kuma ya kamata ka zamanto a bisa mafi kyawun sifa mafi kyawun kama a gane ku mafi kyawun sifa mafi kyawun kama wanda sifa ta kamala kamar yadda yake galibi a cikin al'adunmu anan ya kasance mutum yana da doguwar riga wanda kuma wannan su ne galibin tufafi wanda yake na musulmi wanda ya kamata a ce tsarin musulmi ya bambanta da tsari wanda yake na arni amma tare da cewa idan mutum ya yi sallah a irin wannan yanayi baka da dalilin da za ka bata masa sallah sai dai ya yi abin da yake sabanin abin da ya fi dacewa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu ahadithul anbiya, wato littafin da ke bayani game da hadisan da suka zo game da labarin annabawa. Duk da cewa ya kamata mu ɗan yi faɗakarwa game da wasu abubuwa na jahiliya waɗanda suke gudana musamman a cikin wannan wata, wanda dai da tun farkon watan ma ya kamata a daidaita faɗakar da jama'a cewa shi watan Safar ba shi da bambanci da sauran watanni wajen abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake zauwa da suna al'amura na bayi, abinda ya shafi alkhairi da abinda yake maimakon haka. To, tare da cewa su jama'a sukan canfa watan Safar cewa wai wata ne wanda yake na kalula na rashin sa'a, an gane ko babu alkhairi a cikinsa, don haka ba sa bulaguro a cikin watan Safar ko fara wata kasuwa ko aure da abinda ya yi kama da haka, domin sun canfa shi cewa wato wai wata ne wanda yake akwai kalula rashin sa'a a cikinsa. Shi yasa wannan jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kure ta, tuntuna a cikin hadisin da yake cewa la aduwa wala diyara wala hamata wala safar. Manzo Allah yake faɗa yace ba maganar gogar cuta ka cewa ne ya goga mu, gane ko? In har kana ganin cewa wane ya goga maka, to shi kowa ya goga masa. Da haka duk wanda ya kamu da rashin lafiya kar ya kalli cewa zama da wane shine ya goga masa, kai kudirin cewa Ubangiji ta'ala ne ya kaddara ma, kamar yadda shi wannan na farko Allah ne ya kaddara masa. Lokacin da Manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi, wani sahabi sai yake faɗa yake cewa ya Rasulullahi, mu ko al'adar mu da ɗabi'ar mu, mu makiyayen raƙun ma, idan raƙumi ya kamu da cutar ƙazuwa, idan muka kwasa shi da waɗanda suke lafiyayyu gaba ɗayan su sai su kamu. Maza Allah sai yake tambayar shi, sai yace masa to fa man a'adala awwal, shi na farkon wane ne ya goga masa? In har kuna kudirin cewa shi ya goga ma sauran raƙun mannaku, to shi kowa ya goga masa? To, don haka ba maganar gogar rashin lafiya, duk wanda rashin lafiya ta same shi to Allah ne ya dora masa. Zama da wani a sababin ba shi da lafiya baya nuna cewa in ka kamu cewa shi ya goga maka. Sai dai shari'a ta yi umarni game da ɗaukan mataki don a kiyaye imanin jama'a, wanda yake da rashin lafiya to akan ɗanyi baya-baya da shi a ɗan nisance shi, don kar a je ka kamu da rashin lafiya kuma ka ringa ganin cewa zama da shi shine ya goga maka. Shi yasa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asadi, ka guje ma kuturu yadda kake guje ma zaki. Hadisi ne sahihi. Haka kuma a wata riwaya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kallimil majzuma bainaka wa bainahu qida rumhin aw rumhaini, kai ma kuturu zance tsakaninka da shi a zamanto an samu gulgudan tazara ta tsawon goran mashi ɗaya ko tsawon goran mashi biyu. Saboda rashin lafiya ce wanda take mummuna, wali iyazi billahi Allah ya kare ni. To shine yace la adwa sai yace wala diyara ba maganar canbi cewa mutun ya auro mace mai farar kafa ko an yi kaza irin abubuwa dai da mutane suke canfawa wannan dun maguzanci ne. Wala hamata manzo Allah yace ba maganar mujiya cewa mujiya ta yi kuka sai an yi mutuwa a unguwa da abin da yake kama da haka kamar yadda zaka ga a kauye in ta sauka kusa da gari kan icce za a zo da bakin wuta ana shuna mata sai an kora ta ta tashi ta tafi wai kar a barta ta yi kuka in har ta yi kuka mutuwa za a yi. Wala safar manzo Allah yace kuma ba magana watan safar cewa ai watan safar babu sa'a a cikin shi. Shi yasa zaka ga wasu ba maganar aure, ba maganar bulaguro, ba maganar fara kasuwa, duk wasu abubuwa idan watan safar ya kama sai ka gani tamkar an yi ruwa an dauki. Duk da cewa alhamdulillahi wannan maguzanci ya fara nada tabarmarsa amma har yanzu akwai bulbudin shi a cikin kawunan wasu daga cikin jama'a. Kuma a wannan wata na safar akwai Laraba ta karshe, yau dai muna 27 an gane ku, duk da cewa Laraba ta karshen ta wuce ma ita ce suke kiranta Larab gana, wai ba a wanka ba a wanki, Laraba ce wadda take ta kalula ta rashin sa'a, wadda wannan Laraba har ma za ka samu malamai wani rubutu ake na musamman ana rabawa wani rubutun Laraba gana. To don haka ba maganar wata Laraba gana a musulunci, wannan duka abubuwa ne waɗanda suke na jahiliya wato na maguzanci. Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa a hadisi sahihi wanda su wasu daga cikin Larabawa su watan Shawwal suke canfawa, ba a bulaguro, ba a aure, ba a wasu abubuwa a cikin shi. Aisha take cewa kun canfa watan Shawwal, kun ce ba alkhairi a cikinsa. Tace ni kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a watan Shawwal ya aure ni, kuma a watan Shawwal aka kawo ni gidan shi. Tace kuma duk a cikin matansa gaba ɗaya ba wanda tafi rabauta game da soyayya da kauna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da ni. Kamar yadda muka faɗa darasi da ya gabata muna ji cikin kitabu Ahadisul Anbiya, mun tsaya karshen babi na 5 wanda ke bayani game da wani manzo daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, shine annabi Idris alaihi salam, wanda annabi Idris kamar yadda malamin ya tarjama shine kakan annabi Nuhu alaihi salam, ana faɗa shine kaka na annabi Nuhu alaihi salam, wanda bayani ya gabata akan baban darasi na yau za mu tashi baban da ke bayansa. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقوله تعالى إذا أنذر قومه بالأحقاف إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين فيه أن عطاء وسليمان أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قال ابن عيينة أتت على الخزان سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما أي متتابعة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل نخاوية أي أصولها فهل ترى لهم من باكية أي بكية. قال حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن الحكم عن مجاهد وابن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نسرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشي وأيينة بن بدر الفزاري وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وألقمة بن أولالة العامري أحد بني كلاب فغضبت قريش والأنصار قالوا يؤدي صناديد أهل نجد ويدؤنا. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين قص اللهية مهلوك فقال اتق الله يا محمد. فقال من يؤدي الله إذا أصيت آية أمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا أو في عجب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل هو بن يونس ابن أبي إسحاق أنا أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن الأسود هو ابن قيس النكئي أنه قال سمعت عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. ما لم الله يجكن سنا فدا ونم بابي ني وندكي بياني game da fadar ubangiji mai girma da daukaka wa ila adina akahum huda qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayru in antum illa muftaru. Wato a cikin suratu hud ubangiji ta'ala ke fada wa ila shine malam yace wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka a can cikin suratu Hud wa ila adin akahum huda. Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka turo da annabi Hudu ila adin wato izuwa adawa. An gane ko akahum shi annabi Hudu matsayin dan uwa ne nasu na kabila amma ba na addini ba. Shine yace lalle mu ne muka aiko ma adawa wato dan uwansu shine annabi Hud. Dan uwa ne nasu ta bangaren kabila amma ta bangaren addini wato sun yi hannun riga. Shi addinin sa shine tauhidi kadai ta Allah subhanahu wataala da bauta. Su kuma iya addinin su shirka bauta ma wanin Allah subhanahu wa ta'ala. A lokacin nan annabi Hud ya ce da su ya kauni ya ku jama'ata i'budullaha ku kadai ta ubangijinku da bauta malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta na daban in ban da shi. wanda wannan yana tabbatar mana dukkan annabawan Allah gaba ɗayan su da manzanni farkon abinda suke bude da'awar su da shi shine kira zuwa ga tauhidi shine malaman suka ce fa'ida shine albada'u bil ahammi fal aham farawa da abun da yafi komai mahimmanci sannan kuma wanda ke biyar shi a wajen mahimmanci domin aqida sai in ta ginu ta yi kyau duk abin da aka gina na ibada zai samu gunzama amma matukar aqida bata inganta ba duk abin da za a gina na ibada ko shekara dubu aka yi to wannan rugujejje ne baya samun karkuwa a gun Allah subhanahu wataala domin duk ibadar da ke akwai shirka a cikinta Allah baya karba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya turo shi a matsayin manzo sai da ya kwashe shekara 10 iya abin da yake famar gina jama'a shine tauhidi ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa Allah tuflihu ya ku jama'a ku ce la ilaha illa Allah ku rabauta da duk abin da kuke kauna kuke guri a rayuwarku ta duniya haka a makomarku lahira to a lokacin nan annabi Hud alaihi salam da ya kira Yesu zuwa kadaita Allah subhanahu wataala da bauta wato sai suka nuna masa cewa ai shi fa bai zamanto ba face kawai makaryaci ne kariya ce ya kirkira yayyanka ya jingina ta ga Ubangiji subhanahu wataala cewa wai shi ya turo shi a matsayin manzo kuma yace da su wai su daina bautar gumaka su kadaita Ubangijin su da bauta har dai ya nuna musu cewa shi fa wannan kira da yake musu ba yana neman wani lada bane a gunsu a ladan sa yana ga Ubangijin da ya turo shi da wannan addini dan haka ne suka fada masa dai a ƙarshe suke cewa ya Hudu ma ji tanabi bayyana suka ce kai Hudu kai fa baka zo mana ba da wata hujja wanda take mai gamsarwa wanda zamu yadda cewa kai annabi ne manzo ne Allah ya turo mana babu wata hujja baka zo mana da ita ma ji tanabi bayyana suka ce kwata kwata baka zo mana ba da wata hujja wanda za ta iya gamsar da mu don haka wa mana hanu bi tariki alihatina an qauli a sababin fadarka ka san da cewa mu ba masu daina bautar gumakan mu bane kuma wa mana hanu laka bi mu'mini kuma mu ba masu gasgata ka bane a matsayin manzo suka ce kai bal ma inna qulu illa ataraka ba'd alihatina bisu mu fa ba ma zatan komai face kawai kar aje wani gunki daga cikin gumakan mu ya fusata ya bujuro maka da wata mugunta ya haukata ka ko kuma gaba ɗaya kwata kwata ya hallakar da kai inna qulu illa ataraka ba'd alihatina bisu annabi Hud sai ya ce da su ina tabbatar muku ni ina shaida ma Allah Allah da ya turo ni ina shaida masa kuma ku ma ina shaida muku ina tabbatar muku ba ni ba duk wani abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wataala faki duni jami'an kuma la tunziru gaba ɗayan ku da ku da kuma kan naku yace ku hadu ku kulla mun makirci ku hallakar da ni kar ku saurara mun dede da kibtawar ido inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum domin ni na dogara ga Allah wanda shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha domin ubangiji na babu wani abu mai tafiya a ban kasa face makwalkwatar kansa a hannun Allah subhanahu wataala take shi yake tuka kowa shi yake tuka komai kowa da komai Allah subhanahu wataala shi yake juya su shi yake gudanar da lamarin su kaga irin tsantsar tauhidi da dogaro da Allah subhanahu wataala na annabawa wai su sun masa barazana cewa wai kar wani gunkin su ya fusata ya bujuro masa da wata mugunta ko ya haukatar da shi ko ya talautar da shi ko ya hallakar da shi kwata-kwata to shine a lokacin nan ya nuna musu cewa ho ba shi ba duk wani abin da suke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wataala, kuma duk abin da suke nihi suke fama na kullama kirci yace daidai da kibtawar ido kar su saurara masa. Sai yace ni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim, domin ubangiji na yana kan tafarki wanda yake mekekke wanda ya shar'anta ma bayan sa cewa dole su bi. To shine anan mallan ya ciro mana wannan aya wadda take kissanta mana kissar annabi Hud alaihi salam tsakanin sa da mutanen sa kamar yadda sura ce ta musamman. To sannan mallan sai yake fada wa qaulihi idza anzara qaumahu bil ahqab ila qaulihi kadhalika najzil qaumal mujrimin, wannan ma wasu ayoyi ne wanda suna cikin suratul ahqaf. Ubangiji ta'ala yake fada wa dhkur akha adil idza anzara qaumahu bil ahqab, ubangiji ta'ala yake bada umarni ga manzansa haka ga duk wanda ya tsaya matsayin sa mai kira zuwa ga addinin Allah. Ubangiji ta'ala yace wa zukur akha adi, ambata ma mutananka labarin dan uwan adawa wane ne shine annabi Hud, kamar yadda anan ubangiji ta'ala yace wa ila adin akahum Hud, shine yace wa zukur akha adi, ambata ma mutananka labarin dan uwan adawa shine annabi Hud. Idza anzara qaumahu bil ahqafi, lokacin da ya galgadi mutanansa bil ahqaf waɗanda suke zauna akan tuddai waɗanda suke na rere, galibin gidajen adawa akan tudu yake, tuddai waɗanda suke na yashi anan ne suke gidajen su, domin lafazin ahqaf jam'i ne na hikif, idan aka ce hikif shine wato tudu ne wanda suna nan yankin Yemen abin da ya kai zuwa Hadramaut wato zuwa wajen birnin Sham, a wannan tsakani aka yi suka rayu su adawa mutanen annabi Hud, kabilu ne waɗanda suke daban-daban. Ubangiji ta'ala ya ce wala waqad khalati nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi, tabbas masu galgadi sun wuce gaba ga annabi Hud alaihi salam, wasu ga masu galgadin kuma sun biyo bayan shi gaba ɗayan su, abinda suke faɗa ga jama'ar su Allah ta'budu illallah, kar ku bautawa kowa in banda Allah mahaliccin ku. Annabi Hud yace inni akhafu alaikum azaba yawmin azim, lalle ni ina jiye muku tsoron azabar wani ne mini mai girma shine yinin alkiyama, in har ba ku dena bauta ma wani ba shi ba to lalle ina ji muku tsoron azaba ta yini mai girma shine yinin alkiyama. A lokacin nan kalu sai suka fada ga annabi Hud, wai suna masu bashi amsa suka ce ajita nadi ta'abikana an alihatina, shin kai Hud ka zo mana ne kawai dan dai ka juyar da mu gabarin bauta ma allolin mu da muke bauta ma wanda muka samu uwayenmu da kakanninmu, a ji ita nadi ta afikana ana alihatina, ka zo ne kawai ta kanas dan ka juyar da mu gabarin bauta ma gumakanmu. Suka ce da shi fa'atina bi mata iduna in kunta minas sadiqina, zo mana da abinda kake yi mana alƙawali na azaba a yanzu in har ka kasance daga cikin masu gaskiya cewa wai kai manzo ne Allah ya turo ka. Suka ce to kai lati, a yanzu ma zo mana da abin da kake mana kashe da barazana cewa in har ba mu daina bauta ma wani ba shi ba. Kada sai annabi Hud yace da su innamal ilmu indallahi, sanin lokacin zawwar azaba gare ku ilimi ne wanda ke gun Allah, ni ban san ba lokacin da azabar Allah za ta mamaye ku, innamal ilmu indallahi walakinni arakum qauman tajhalun, sai dai ku san da cewa ni ina ganin cewa ku dai wasu jama'a ne waɗanda kuke jahiltar ƙarshen lamarinku, inda kuna da tunani da tsinkaye da hankali da lura to da ba za ku nemi gaggawar saukar azaba daga gun Allah subhanahu wataala walakin ni arakum qauman tajahalu ubangiji ta'ala yace falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyati lokacin da suka ga wato wani girgije suka ga cewa girgije ne wanda yake ya fuskanto wato kwaruruwansu domin dajin da suke zaune su Adawa mutanen Annabi Nuhu wannan Hudu daji ne wanda Allah ya albarkace shi wato da ni'ima guri ne wanda yake mai tsatsi mai itaci gona kai ne to lokacin nan da suka ga girgije ya taso ya hadu yayi baki sai suke cewa haza aridu mumtiruna suka ce wannan girgije ne mai yi mana ruwa suka ringa farin ciki suna murna ubangiji ta'ala yace bal huwa mastaajaltu bari dai wannan abinda kuka nemi gaggawa ne game da shi saukar azaba da kuka fada ma annabin Allah fa'atina bima ta'iduna in kunta minas salihin a wannan ba girgije bane mai muku ruwa kamar yadda kuka zata ubangiji ta'ala yace bal huwa mastaajaltu bari dai abinda kuka nemi gaggawa ne game da shi ma'ana saukar azaba rihun fiha azabun alim ubangiji ta'ala yace rihun iska ce ta musamman fiha a cikin ta azabun alim akwai azaba ma'abuciyar radadi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha iska ce wadda take ruguza dukkan komai duk abinda ta wuce a kansa zata ruguza shi ta yi daidai da shi bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta haka ita wannan iska wato da ta taso dukkan waɗannan kabilu ina Adawa mutanen Annabi Hudu idan ta biyo ta kansu da mutanen da dabobin su da dukiyar su da gidajen su gaba daya takan dauke su sai ta yi wulwula su a cikin sararin sama sannan sai ta watsar da su babu abin da bata ruguza ba ta halakar da su shine ubangiji ta'ala yace fa asbahu yake cewa rihum biha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha sai yace fa asbahu sai suka zamanto la yura illa masakinuhum ba a ganin komai illa masakinuhum sai kufan su kawai gidajen Allah ya halakar da su amma ya wanzar da kufan gidajen alamun gidajen su gaya domin ya zamanto izina ce ga jama'ar da za su biyo baya ubangiji ta'ala yace tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhu sai yace kazalika najzil qauman mujrimin kamar yadda muka sakauta musu ubangiji ta'ala yace haka dukkan wasu mutane kangararri haka muke sakauta musu to wannan Allah yana kissanta mana mutanen Annabi Hudu wanda kasancewar ga yadda suka fandare ma ubangijin su suka ƙaryatar da manzannin sa ƙarshen su shine tabewa da halaka kamar yadda muka sakauta musu ubangiji ta'ala yace haka muke sakauta ma wato dukkan wasu mutane waɗanda suke kangararri masu yin tawaye ga ubangijin su shine malam sai yake faɗa fihi ana aba wa Sulaiman ana Aisha radiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi daga Aba ibn Abi Rabah da Sulaiman ibn Yasar daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ga girgije ya hadu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hankalinsa yakan tashi ya shiga ya fita yayi nan ya dawo yayi nan baya samun nutsuwa sai idan girgijen nan ya fara zubar da ruwa me yake nihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa kar aji wato irin azaba ce wanda Allah subhanahu wataala ya danki Adawa mutanen Annabi Hudu kar aji irin wannan azaba ce Allah zai danki al'umma ta shi yasa in dai girgije ya hadu yayi baki to hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya kwanci kasa zama yake kasa nutsuwa yake yaje yazo sai idan girgijen nan ya fara zubar da ruwa dan kar a je irin azabar da Allah ya dalki adawa mutanen annabi Hud kamar yadda Allah ya faɗa falamma ra'auhu aridan mustaqbila audiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mustaajaltum bi to shine anan malam yace wato fihi an aba wa sulaiman an aisha radiyallahu anha ani nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam shine kenan hadisin wato malam yayi ishara zuwa gare shi sai yace wa qaulillahi azza wa jalla da bayani game da fadar ubangiji mai girma da daukaka wa amma adu ubangiji ta'ala yace sani dai su adawa mutanen annabi Hud fa uhliku bi rihin sarsari atiya an halakar da su da wata iska sarsarin wadda take mai tsanani atiya wadda take wato atiya wadda take mai tsaurin kai ga waɗanda suke masu kula da ita an gane ko wato minal utub ne idan aka ce la utub shine tsaurin kai fandarewa to ita wannan iska kamar yadda Sufyan ibn Uyayna al-Hilali al-Makki ya fassara mana atiya ay atat adal khuzan wato ta fandare ga mala'ikun da suke kula da taskarta wanda suke tsaranta domin ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne sahihi dukkan iskar da Allah subhanahu wa ta'ala yake sako ma yake sakowa a auna take zawwa dukkan wata iska a auna take zawwa sai dai iskar Allah ya halakar da adawa domin ita ta fandare ga su mala'ikun da suke kula da taskarta Ubangiji ta'ala ya bata umarni da kanta kawai ta kunci kuma dukkan ita wannan iska kamar yadda ya zo a hadisi sahihi wato gwalgwadon kofar zobe ne fa abinda ya fito daga cikin iskar kamar misali kofar zoben ya haka to shine iya abinda ya bude na iskar iskar da Allah ya halakar da su gaba daya to shine anan yace wato wa amma adun yace sani dai su adawa mutanen annabi Hud fa uhliku an halakar da su bi rihin da wata iska sarsare wadda take matsananciya atiya wadda take mai fandarewa ga mala'ikun da suke kula da ita sakharaha alaihim sab'a layali ubangiji ta'ala ya huri ta ita wannan iska ta ringa bulbulowa tana gudana akan sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma darari bakwai da yini takwas in ka hada kenan kwana bakwai gaba daya dare bakwai akai da kuma yini takwas husuma waɗanda suke masu biyar juna a jere sai da akai dare bakwai da yini takwas iskar nan tana bulbulowa gare su ubangiji ta'ala yace fataral qauma ka kanga waɗannan jama'a fiha a cikin wannan iska sar'a suna kayayyi suna matacci ka annahum ka ce su a ajazu nakale wato kututtirai ne na dabino khawiya wanda yake sarayayye domin su adawa Allah ya albarkace su da manyan jiki mutane ne waɗanda suke manya kamar yadda ya zo daga cikin su mutun yana kai tsawon zira'i 12 zira'i 12 meter 6 kenan tsawon mutun an gane ku tare da cewa akwai labarai na cewa gajeran su shine zaka same shi sama da wajen zira'i 60 dogon su ka same shi sama da zira'i 100 ma'ana meter 50 wasu balma suna cewa mutun daga cikin su akan samu wanda yake kai wajen zira'i 1000 ma'ana kusan meter 500 wannan dai duka kissa ce saboda annabi Adam alaihi salam da Allah ya halicce shi tsawon shi gaba sama zira'i 60 ne meter 30 kuma tun daga annabi Adam kasa ake yi an gane ko kasa ake ja da baya ake to dan haka dai dogon za aka sun samu a cikin adawa mutun ya kai wato zira'i 12 kenan kusan meter 6 to iskan nan da Allah subhanahu wata'ala ya buda musu takan dauki mutum sai ta wulwula shi a cikin sararin samaniya ta cire kan ta nisanta shi da gangan jikin shi ne anan Allah yake kamanta su da wato itacen dabino waɗanda suke sarayya wanda an sare kan kawai sai gundugundin wato icca shi ne Ubangiji ta'ala ya ce fatar alqauma fiha sar'a wato kakan ga su waɗannan jama'a a cikin wannan iska sar'a suna kayayyi suna matacci ka annahum a ajazu naqlin khawiya ka ce ku tittire ne na dabino wanda yake sarayya a ajaz shine nan malai yace ai usuluha shine ma'ana tushen asalin shi iccen kenan gindin shi iska ta sare kan ta raba shi da gangan jikin sai yace fa hal taralahum min baqiya ubangiji ta'ala yace wai shin ko kaga wani saura game da su adawa kana ganin wani ya rage gaba ɗayan su yaran su da manyan su mazan su da matan su gabaɗayan su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su shine sai ya ce min baqiya ai baqiya ma'ana babu wani saura da ya rige gabaɗayan su Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da su to shine malam sai ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam azan Allah yake fada nusirtu bisaba azan Allah yace an taimaka mun wato da iskar gabas ita ce iska wadda take sansanya wadda take mai dadin shaka mai kara ma dan adam kuzari da nishadi iskar da take fitowa daga bangaren gabas ita ce ake kiranta as-saba to Allah ya taimaka ma manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihim da irin wannan iska shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in bai fara yaki da sassafe to yakan jinkirta yaki sai idan rana ta karkata iska ta motsa domin wannan iska takan kara ma mayakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuzari da nishadi yakan zama sababi ne na samun galaba akan makiyansa Allah ya taimaka masa da wannan iska shine a hadisi sahihi yake cewa wata hubbarihun nasar iska ta samu nasara da galaba sai in ta motsa manzon Allah yake fara yaki in bai fara yaki da sassafe ba sai ya ce wa uhuli kat adun biddabu su kuma adawa an halakar da su wato da iskar kero ita ce ake kiranta addabur iskar da take fitowa daga yamma da irin wannan iska Allah ya halakar da adawa mutanen annabi addabur iskar da take fitowa daga yamma tai gabas as-saba iskar da take fitowa daga gabas iskar da take fitowa daga bangaren kudu ita kuma suna kiranta al-janu wanda take fitowa daga bangaren arewa suna kiranta ash-shamal ko kuma ash-shama'al ita kuma guguwa wadda ba ta da gaba abinda suke kiranta annakaba to shine dai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musirtu bisaba an taimaka mun da iskar gabas Allah ya taimaka mun ya bani galaba akan makiyana wa uhlikat adun biddabur adawa mutanen annabi hudu an halakar da su da iskar kero ita ce iskar da take fitowa daga yamma wanda irin ta ne a lokacin kaka idan ta buga zaka ga dukkan wato amfani da sauran su suna bushewa iskar da take fitowa daga yamma tai gabas sannan malam sai yazo da hadisin Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake fada ba'atha Ali radiyallahu anhu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bi Zuhaiba wato Aliyu Allah ya kara masa yadda wani lokaci ya aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato wata zinariya da aka je aka ribato Aliyu ya aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zinariya ce aka samu mai yawa an gane ku lafazin Zuhaiba tasyir ne na zahab wata zinariya da aka samu Aliyu Allah ya kara masa yadda ya aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qasamaha bainal arba'a manzon Allah sai ya raba ta tsakanin mutum hudu manzon Allah ya kasa ya ba su farko shine al-aqra ibn habis al-hanzali thumma al-mujashi shine al-aqra ibn habis at-tamimi al-hanzali thumma al-mujashi wanda shugaba ne a cikin jama'ar sa manzon Allah ya kasa ya bashi na biyu uyaina ibn badr al-fazari akan fada uyaina tubuni hisin al-fazari shi ma manzon Allah ya kasa ya bashi shi ma shugaba ne a cikin kabilar shi sune banu fazar sannan akwai zaidun da'i shine ake kiran shi zaidul khair shi ma shugaba ne a cikin jami'in wannan a cikin kabilar shi manzon Allah ya kasa shi ma ya bashi sannan na hudun shine alqama ibnu ulala al-amiri wanda shi ma yana daga cikin banu kilab shi ma manzon Allah ya kasa ya bashi waɗannan mutane hudu shugabanni ne na kabilun su manzon Allah ya kasa wannan zinare gaba ɗaya su kadai manzon Allah ya ba faqadibat quraish wal ansar quraishawa da su da mutanen madina sai suka fusata qalu sai suke fada suke cewa yu'di sanadi da ahli najdi wa yad'una yanzu manzon Allah ya ba shi wa gabanni na yankin Najd mu ya kyale mu su waɗannan mutane hudu gaba ɗayan su shugabanni ne a cikin kabilar su kuma a yankin Najd wanda yankin Najd shine bangaren wato Riyadh da abin da ya shiga wajen Yaman da sauransu wannan yanki shine ake kiran shi Najd su Quraishawa suka ce yanzu ya ba shugabannin yanki na Najd mu ya hana mu da su da mutanen Madina suka fusata akan haka me ya kai su ga fusata saboda sun jahilci micece hikima an gane ku game da wannan abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ji manzon Allah sai yake fada sai yace inna ma ata'allafuhum ku san da cewa na raba wannan zinariya ga waɗannan mutane hudu kadai ku ban ba ku komai ba manzon Allah yace domin ina lallashin su ne nake domin su ƙara nutsuwa su ƙara samun tabbata a cikin musulunci saboda shi babban jama'a shugaba a cikin jama'a idan aka kama shi to an kama mabiyansa in dai shi an same shi to sauran jama'a duka ƴan biya ne shi yasa siyasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hikimar shi yakan yi kokarin ribace babba daga cikin jama'a wanda yake jagoran su shugaba wanda in aka same shi to dukkan na kasa da shi an same shi kamar yadda lokacin da Mus'ab ibn Umair manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi a matsayin jakadan shi zuwa birnin Madina domin yada musulunci a lokacin nan As'ad ibn Zurara sai yake fada masa yake cewa akwai wani babba a nan birnin Madina in har ka same shi to tabbas wannan kabila ta Al-Aws fa ka same su gaba daya shine Sa'ad ibn Mu'az a lokacin nan shi As'ad ibn Zurara yayi kokarin yadda ya hada Mus'ab ibn Umair da shi da Sa'ad ibn Mu'az Allah ya jefa hasken musulunci a cikin zuciyar Sa'ad ibn Mu'az ya musulunta a yinin da ya musulunta ya dawo gida gaba ɗayan kabilar shi banu wannan kabila ta Aws mazan su da matan su manyan su da yaran su ya tattara su gaba ɗaya sai yake tambayar su yake cewa menene matsayina a cikin ku suka ce kai shugaban mu ne wanda yake abun biya yace to abinda nake so da ku mazan ku da matan ku a yau haramun ne in ma wani magana kafin rana ta fada sai yayi imani da Allah da manzansa gaba ɗayan su suka musulunta a yinin da ya musulunta to shi yasa lallashi ne manzala sallallahu alaihi wasallama yake yi da ya raba wannan dukiya ga waɗannan mutane hudu kadai wanda daman yana daga cikin wato fuska takwas da Allah subhanahu wata'ala ya ambata wanda ake sarrafa dukiyar zakka. Daga cikin fuskoki takwas akwai waɗanda suke abin lallasar mazukata, kamar yadda ya faɗa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. To shine anan Manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace innama ata'allafuhum, kusan da cewa ina lallashin su ne. Fa aqbala rajulun, sai wani mutum ya gabato a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan rabu. Ga'irul ainaini, mutum ne wanda yake mai kurmin idanu, ma'ana idanunsa a can ciki suke sun yi zurfi. Ga'irul ainaini, mai kogon idanu, idanunsa sun zurfi, yana da zurfin idanu. Mushriful wajnataini, wato kumatunsa wato sun ɗaukaka. An gane ku, yana da kumatu. Nati urjabini, kuma yana da maɗaukakin goshi, goshinsa ya dullo. Kapsul lihiya, wato mai kakkauran gemu. Mahalukun, kuma kansa wato a aske yake. Wannan duka sifofinsa ne. Gashi ga'irul ainaini, sifa ta farko yana da kogon idanu, ma'ana idanunsa sun zurfafa suna can ciki. Sifa ta biyu, kumatunsa sun dullo sun taso. Sifa ta uku, wato goshinsa ya ɗaukaka. Sifa ta hudu, yana da kakkabren gemu. Sifa ta biyar, mahalukun, kuma kansa aske yake. Faqala, sai ya ce ittaqillaha ya Muhammad, ya ce ya kai Muhammad ka ji tsoron Allah. Faqala, sai manzon Allah ya ce man yudi illaha idza asaitu, in har na saba ma Ubangiji na, wane ne zai yi masa da'a? In har ni ban ji tsoron Allah na yi masa da'a, to wane ne zai ji tsoronsa ya yi masa da'a? Shi ne ya ce man yudi illaha, wane ne zai ma Allah da'a idza asaitu, in har ni na saba masa? Manzon Allah ya ce masa aya amanuni Allahu ala ahlil ardi wala ta'amanuni, yanzu Ubangiji mai girma da ɗaukaka wanda ya amince min ga dukkan mutanen ƙasa ya turo ni cewa ni manzo ne nashi zuwa dukkan duniya gaba ɗaya, yanzu ya amince min wala ta'amanuni, ku ku kasa amince min? A lokacin nan fasa'alahu rajulun qatlahu, wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi manzon Allah izini ne ya gama da wannan mutum ya sare masa wuya. Wato Abu Sa'id yake faɗa yace ahasibuhu Khalid ibn al-Walid, yace ina zaton Khalid ibn al-Walid shine ya nemi manzon Allah ya bashi izini domin ya sare masa wuya. Izini ne ya sare masa wuya. Famana ahu, manzon Allah sai ya hane shi. Falamma walla, lokacin da shi wannan mutumin ya juya da baya, kala sai manzon Allah ya faɗa, sai ya ce inna min bi'idhi hadha, lalle yana daga cikin wato ire-iren wannan, ma'ana kenan tushensa. Aw fi aqibi hadha, ko kuma daga cikin waɗanda za su biyo baya na shi wannan mutuma, ire-irensa. Manzon Allah ya ce qaumun, akwai wasu jama'a, ya qara'una alqur'ana, wanda suke karanta alqur'ani, la yujawizu hanajirahum, karatunsu na alqur'ani manzon Allah ya ce baya wuce karankarmas. An gane ku, baya wuce karankarma. Lafazin hanajir jami'i ne na hanjara, ma'ana baya wuce nan makogwaransu, bai isa zuciya ba. Yamruquna min ad-dini, manzon Allah ya ce suna fita daga addini. Muruqa sami min ar-ramiya, yadda kibiya take fita wato min ar-ramiya, daga jikin wato baka, idan an halba ta, yadda in an halba kibiya ba ta dawowa, to haka suke fita daga addini ba sa dawowa. Manzon Allah ya ce yaqtuluna ahlal islam, waɗannan mutane ɗabi'arsu da al'adarsu kashi musulmi, waye da una ahalal awsan kuma suna barin masu bautar gumaka suwa ne ne su ne khawarij an gane ku wanda har yau akwai su su ne waɗannan waɗanda suke kadar gaban su su fita jeji waye da sunan cewa wai su yakin musulunci suke wanda zaka samu waɗanda suke kashewa musulmi ne suke kashewa amma kuma sun bar masu bautar gumaka sun bar kafirai da arna in har jihadi ne za ku yi fi sabilillahi ai ga kasashen da ya kamata ku je can ku fada da su sai ku zo kasashen musulmi ku zo ku ringa kashe musulmi wai da sunan cewa jihadi ne to dama tuntuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin su kuma ya siffanta su ɗaya bayan ɗaya sune khawarij har yau akwai su sune masu kafirtar da musulmi a sababin aikata babban laifi laifin da bai fitar da mutum daga cikin musulunci a su sun fitar da mutum daga cikin musulunci shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya katuluna ahlul islam suna kashe wato ma'abuta musulunci sune musulmi waye da una ahlul awsani kuma suna barin wato masu bautar gumaka manzo Allah yace la in adraktuhum lalle ne manzo Allah yace waɗannan mutane in har Allah ya kaddara na riske su manzo Allah yace la aqatulannahum qatala adil tabbas manzo Allah yace zan kashe su irin kisa na adawa me yake nihi da irin kisa na adawa ɗaya daga cikin su ba zan rage ba kamar yadda Allah ya faɗa fa halatara lahum min baqiya ba yana nihin irin yadda Allah ya halakar da adawa domin adawa Allah ya halakar da su ne da iska abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi irin kisa na adawa ma'ana ɗaya ba zan rage ba gaba ɗayan su zan kashe su to irin waɗannan mutane khawarij sun bulla a ƙarshen sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin Aliyu sun bulla wanda kashe Usman Allah ya kara masa yadda tun daga ire-iren su ne su khawari kuma su ne a zamanin Aliyu suka kafirtar da sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta da Aliyu sun kafirtar da shi da sauran sahabbai su ne Aliyu ya yaƙe su ya fatattake su Aliyu ya yi rami ya ringa ƙona su wanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya faɗa cewa inda na cin masa ba zan bar shi ba ya kona su an gane ku su dai a takaice Aliyu Allah ya kara masa yadda ya fatattake su gaba mafi yawan su domin sun kafirtar da Aliyu Allah ya kara masa yadda kuma sun kafirtar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka dauki makammai suka yi sansani suka ringa yakar musulmi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari inda suka yi sansani shine wani wuri da ake kiran shi Harura shi yasa ake kiran wanda yake da irin wannan aqida ta khawarijanci ake kiran shi Haruriyo domin sansanin su a Harura nan suka yi shine manzo Allah yace suna kashe musulmi suna barin masu bautar gumaka wanda kuma har yau akwai su shine al'adar su shine dabi'ar su su zo musulmi ne za su zo wai su ringa kashewa suna wawushe dukiyar musulmi wai su sun samu ganima shine manzo Allah yace la in ana adraktuhum lalle ni in har na cin musu manzo Allah yace zan kashe su irin kisa na adawa to a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin wannan gaba cewa irin yadda Allah ya kashe adawa yaya Allah ya gama da adawa daidai da ɗaya bai rage ba fahal taralahum min baqiya sanan malam sai ya zo da hadisi na gaba hadisin al-aswad ibn qais an-naka'i yake fada naji abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yana fada yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karanta wannan aya fahal min mudakkir ubangiji ta'ala yake cewa fahal min mudakkir shin akwai wani mai galgaduwa wanda akwai kira'a ta amma fahalim min mudhakkir bizzal to kamar yadda zamu iske a cikin kitabut tafsir wannan dai yana da alaka da ita kissar adawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wanda a karshe ya ce fahalim min mudhakkir dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka